godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, muna gode masa, muna neman taimakonsa. Mun ke da lalle gwalanda baban mu ta bisa gaskiyar cancanta, sai Allah subhanahu wataala wanda yake shi kadai yake ba shi abokin tarayya. Kuma in shaida lalle manzon tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah, matuƙar jin tsoronsa. Abinda Allah ya ce a bari wajibi ne a bar shi, wanda kuma yake umarnin a yi wajibi ne a yi ƙoƙari a yi gwargwadon abinda za a iya yi, wannan kuma shi ne fa’ida, kuma shi ne abinda zai zama sababin makomar ɗan adam. Bayan haka ‘yan uwa musulmai, wannan huduba tana jan hankalin al’ummar musulmai dangane da ƙoƙarin cin halal a wajen gwagwar bayan ba ta neman abin kaiwa baka na yau da gobe. Allah maɗaukakin sarki yana jan kunnen al’ummar musulmai cewa kada su dinga cin dukiyar junansu da hanya ta ƙarya ko hanya ta yaudara. Shi ne kada mutum ya ci dukiyar wani ta tsarin ya tsaro wata dabara da wata hikima da jan hankali ya yaudare shi don ya cimma muradinsa ne, samu wani abu da Allah ya mallaka masa na abin duniya. Shi ne Abdullahi ɗan Abbas yake ƙarin bayani akan argatashin wannan aya, yake cewa cin dukiyar musulmi ko cin dukiyar wani ma ko da ba musulmi ba tana fitowa ne daga hanyoyi kamar haka. Yake na farko yana zamowa ta ɓangaren zalunci. Zalunci kuma abu ne mai faɗi, in an ɗauke shi ta tsakanin mutum da mutum ya danganta da irin yadda ka sambaci abokin harkarka har ka ci wani abu nasa ta hanyar da bai halatta ba, kamar misali fashi da makami ko hanyar yaudara ko kuma sata ƙili da buzu ta fako ka je ka faki mutum ka je ka ɗauke masa wani abu nasa. Ya ce ɗaya hanyar kuma yana yiwuwa ta ɓangaren wasanni, a zo a shiryo wani abu ta sihirce-sihirce mai ɗauke hankali don a dinga karɓan kuɗi daga hannun mutane ko kuma ta hanyar wata caca ko wani abu mai kama da irin waɗannan da makamantansu. Ya ce waɗannan dukkansu annabi ya yi tsawa da cewar haramun ne al’ummar musulmai su sihirce su. Da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ana samu daga cikin al’ummar musulmai suna kutsawa wajen neman abin duniya da ta hanyar da ta dace da kuma ta hanyar ma da ba ta dace ba. Wanda suke nema ta hanyar da ba ta dace ba, ya ce to wuta ta tabbata a kasu ranar gobe ƙiyama. Ya zo cikin Sahihul Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bayani dangane da wani bawan Allah wanda yake yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala don neman biyan buƙatar duniya da lahira, amma kuma yana da wasu siffofi waɗanda suke siffofi ne ababen zargi. Annabi ya bada misalin ta cewa yana nan tare da gizo, ma'ana baya tsafta, baya aski, baya gyaran fuska, sannan ga ƙura tare da shi, sannan kuma ga yana da yawan ɗaga hannunsa sama yana roƙon Allah ba ni kaza, Allah tsare min kaza, amma abincinsa kuma haramun ne, abin shansa ma haramun ne, tufar da yake sakawa haramun ce da haramun ya ɗinka ta, sannan guzurinsa wanda zai cin Allah kai mu gobe da abin da ya sauka na kwanaki su ma dai duk haramun ne. Annabi ce ya za a karɓa mai irin wannan ɗabi'a ya zama to dan ya ce Allah ya bashi sai kuma Allah ya bashi, ko kuma ya ce Allah ya tsare masa masifa kuma Allah ya tsare masa masifa. Aka rawaito hadisi daga Anas yadda Allah ya tabbata gare shi, shi Anas ta kanasta Kano ya taka zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah ina roƙonka wata alfarma. Ya ce mecece? Ya ce ka roƙa min Allah idan na yi addu'a ta zamanto kamar yankan wuƙa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kalli Anas yake cewa ya kai Anas in haka kake so ka zama, ya ce ka kyautata hanyar neman abincinka ta zamanto ta halal, sai Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya dinga karɓan addu'arka. Anas magana ce da ta faru tsakaninsa da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam, amma amsar da manzo Allah ya bayar ta shafa al'ummar duniya tun daga wannan lokacin har zuwa tashin alkiyama. Abin lura shi ne duk mutumin da yake so in ya roƙi Allah fa'ida ya samu, in ya roƙi tsari Allah ya tsare shi, ko wani ya sa ka ya ce ka taya shi addu'a kuma addu'a ta tasiri, to ka kyautata hanyar neman abincinka. Amma in ya zama to abin da kake nema ba ga ruwanka da menene halal menene haram, to duk yanda ka kai da kyakkyawar siffa ko kai wane ne inda za ka tabbata kana ta roƙon Allah, Allah barin sa wannan mai wannan roƙon naka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa Anas, magana ta hada da Anas inda mu gaba daya, yace Anas yace ya amsa yace inda mutum zai cire loma guda daya ta haramun ya sa a bakin sa, to sai yayi kwana 40 yana cewa Allah ba na abu kaza, Allah ba ruwan sarshi, ko Allah tsare min abu kaza kuma Allah ba ruwan sarshi. Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi da isnadi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ya raba arzikin dabi'unmu suka zamanto daban-daban kamar haka kuma ya raba mana hanyoyin samun arzikin ma suka zamanto me suka zamanto daban-daban abinda wani zai yi ya samu arziki wani kuma a wannan abin shi kuma zai sai zame masa sanadi kuma kariyar arziki ma'ana ya kare dan wanda yake da shi dama sai ya rasa shi yace kar ku manta Allah madaukakin sarki fa yana bayar da duniya ga wanda yake so da kuma wanda bai ya so ma'ana karka ce wani fajiri ne ga su kuma iya samu karewa ba kafirai su suka hume samun duniya har ma a wata sura yake cewa in ba dan ma kar musulmai su ga cewar kamar juma'a mai kyau daga laraba ake gane ta ba yace da cikin kafirai ma ba za su samu wanda ke fama da talauci ba amma saboda su ma sai a ware wasu su dandanu kudin rayuwar duniya kuma sannan su koma kuma lahira su game azaba da ba ta karewa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah yana ba duniya ga wanda yake so da wanda bai ya so ba na kar mu lura cewa wani ya samu duniya kila kusancin sa da Allah ne yasa ya samu me wannan yalwa ta duniya ba haka bane yace kuma amman bayya ba da addini ya nusar da mutun ya kama hanyar addini ta kama shi gam in bai je masallaci ba bayya jin dadi in azumi ne yana yi duk aikin da yake na wajibi wanda zai iya yana kokarin yi mutum ba zai samu kansa cikin wannan hali ba annabi sai idan Allah yana sasa dan haka Allah madaukakin sarki yana son mutum sai ya bashi bai sai kimsa masa san addinin da ya yarda shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai mala'ika da Allah madaukakin sarki ya ajiye a baitul muqaddas masallacin baitul muqaddas shine masallacin qudus yace wannan mala'ikan aikin sa shine ba dare ba rana yana roƙon Allah bai girma daukaka yana cewa ya Allah madaukakin sarki duk mutumin da yake cin haramun ta hanyar neman abincin sa Allah madaukakin sarki ina roƙonka kada ka karba aikin sa na nafila kuma kada ka karba aikin sa na farilla duk abin da ya zama to ya sha ruwan banza Allah ba zai karba ba dan haka yake cewa shi imamul yusuf yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana jan hankalin al'ummar musulmai da su taka tsantsan wajen neman abin da za su kai bakin su shi ba wannan malami yake cewa shi a ta sa fahimta ka dauki kwandala daya ko naira 10 ko naira 100 abinda za a iya fata shi a karamin abu mafi matakin kankanta kamar yadda shi wanda kasancewar wannan ta hanyar shubuha ka samu in an ce shubuha idan an ayyana hanyar da ka samu wannan abin wasu za su ce wannan abin ai ya halatta wasu kuma su ce a'a wannan abin sai mun yi bincike wasu kuma kai da su ce a'a wannan abin gaskiya bai halatta ba idan waɗannan su ne me su ne abin da ake sa su a cikin matsayin shubuha ba za a ce naka bane ya halatta ka je ka dauka ba za kuma a ce kai za a ce haramun bane kamar a ce wani ya bige abu kaza din sa ko ya rore abu kaza din sa kai kuma ka je kai kane ba tare da kane bi izinin sa ba kaga shi ba zai ganka ci ya ga barawo ba kai ku ba za ka ce ka je ibin abin da daman baka shi akai ba to idan waɗannan yace to kamar da naira 10 ta irin wannan yafi baka ce ka je kai sadaka ko kai aikin alheri da biliyan 100 ko biliyan 1000 kuma duk gurgudan girman kudin da kaje kana rakar zaka gina wasu wani masallaci da makaranta zaka gina wasu wani abu kaza amma an bi sassala yanda ka samu wannan kudin ba halal bane yace ko mayarwa mafi kankanta daga cikin abin da ka samu ta shubuha yafi ka je ka damu ko kudaden mutane kuma ka zo kai wasu yan tsirari aiki a dinga cewa Allah sa albarka Allah kuma bai sa albarkar ba yazo daga ciki daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya yi aikin haji da dukiyar haramun in yana bude baki ana labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika lak labbaika malaiku suna mai sarati suna cewa la labbaika wala sa'adaika ai kai Allah ba zai karba maka ba babu dacewa tare da kai hajjin ka an mayar maka Allah ba zai karba ba me yasa saboda ba kudin halal ka sabu ka zo kai aikin haji ba dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk mutumin da ba abin da ya dame shi dangane da neman kudi ta wata hanya zai samu shi ne da musu ya zai ya samu kudin yace to Allah kuma ba ruwan sa shi ba ya duba ta wata hanya zai jefa shi cikin wuta zai jefa shi da kawai cikin wuta irin wacce ta race da shi daga bangarorin wuta da Allah ya tana dawo masu saba wa umarnin sa aka dawo to hadisi daga Nu'man dan Bashir yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da kunnan sa yana ji yana cewa halal fa a fili take abin nufi kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani yace haram ma a fili take sai dai tsakanin halal da haram akwai abubuwan masu rikitarwa wanda da yawa daga mutane ba su san ba su ne waɗannan me na shubuha din sai ce amma duk mutumin da ya zamanto abu kaza akwai kaulanin halaccin sa ko haramcin sa sai ya tara sai ya bar wannan abin in ka zamanto ka yace to ka kubuta da mutuncinka ka kubutar da addininka ka kubutar da kanka ba za ka shiga cikin zargi ba yace amma duk mutumin da yake aukawa cikin abin da yake akwai kaulanin halaccin su ko haramcin sa to wannan zai fada mai yace kamar mai kiwo ne yake yin kiwo cikin saura ko cikin daji sai zo bakin gona yana kiwo wannan tana miko bakin ta yana kai mata abun duka kan ya waiwaya wata kuma me ta riga ta shiga gona yace da kyar bai fada cikin me cikin inda ba a san ba ma'ana cikin ta'adi yaje wa masu gona ta'adi yace ku saurara a cikin jiki fa yace akwai wata tsoka wannan tsokar in ta gyaru gaba ɗaya jiki ya gyaru yace ku saurara dai a cikin jikin nan yace wannan tsoka da ita ne me ita ce zuciya duk mutumin da zuciyarsa ta gyaru to komai kuma sauran gabai kuma za su zama to masu biyayya ga abin da zuciya take sharradawa an rawaito hadisi daga Yusuf har ayyada yau da isnadi ingantacce Allah madaukakin sarki duka zake cewa dan adam idan yana kai kawo wajen bautar Allah subhanahu wataala to shedan yana da bakin ciki tare da shi yana jin kulli yana jin damuwa ga wane ya hau kan doren abin arziki amma yana ta yin abin da Allah ya farlanta masa gurgudan iyawa yana barin kuma abubuwan da suke haramta masa in ya kada ya rawa ya samu aikatansa suka buga suka barka yaga cewa ka ki ka bari hakan kake sai ce to ku je ku duba mun menene sana'arsa yaya tsarin ta yake idan an duba ka ce ai sana'arsa abu kaza ne ma'ana haramun ne ta yanda yake samu abin da zai ci sai ce to yanzu ku daina zuwa kansa ma kuna bata lokacin bukata ta riga da tabiya je ta aikin ibada yana bata kansa lokaci ne domin duk kokarin da zai wajen ibada matukar hanyar neman abinci sa kuma ba mai kyau bace to babu abin da zai amfane shi ranar gobe kiyama zai tashi ne kawai yawo har da kansa a duniya kuma ranar gobe kiyama kuma ba zai samu komai da cewa Allah madaukakin sarki ya bashi lada ba ba dan komai sai dan hanyar neman abinci sa zama to gurbatacciya Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yi kwaiki da ita ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki muna roƙon ka muna tawassuli da abin da ka wajabta a gare mu na aikin ibada muke yi gurgurdan iyawa halin da muke cikin na kuncin rayuwa Allah ka yaye mana masu lafiya Allah ƙara mana lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi qumu ila salatikum.